الحمد لله الواحد الأحد، الحمد لله الذي له كل الخلائق تصمد، صلواته وسلامه على المصطفى الكريم نبينا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna gode wa halicinmu Allah mai kowa mai komai, kuma da kin ranar sakamako wanda cikin yardarsa, amincewarsa da kaddarawa sai hukunta muka kasance rayayyu a wannan safiya ta Alkamis, wacce take yau 13 ga lissafin Ramadan, hijiran fiyayyen halitta farin jakada annabin Allah annabin rahama manzon Allah manzon tsira sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446, wanda yake daidai da yau 13 ga lissafin Maris a kalandar masu albashi shekara ta 2025, kuma insha Allah za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a daidai irin wannan lokaci na bayan sallar asuba. In ban manta ba, a jiya mun tsaya ne akan kissan ‘yan bani Isra’ila da suka yi gayya, musamman suka zo wurin annabinsu, suna nema da annabin ya nema musu shugaba, ya zaɓa musu shugaba da zai jagorance su yin yaƙi da ɗaukaka addinin Allah. Daga ƙarshe annabin ya ce shi ba shi da zaɓi, amma zai jira Allah Maɗaukakin Sarki nuna waye shugaba. Baya da Allah Maɗaukakin Sarki ya fitar da shugaba, kuma sai suka ruɗe, su ba su yarda ba da wannan a matsayin shugaba. Sun yi tawaye suna neman su bijirewa zaɓin Allah. Daga ƙarshe annabin ya nuna musu akwai alama da Allah Maɗaukakin Sarki zai turo, shi ne akwati zai sauko daga sama, wanda wannan akwatin ba shi kaɗai ba ne zai sauko, mala’iku ne za su ɗauko shi, amma dai ba za ku ga mala’iku ba. Idan ya zo akwai abin da zai samar muku da natsuwa daga wurin Ubangiji, ku fi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka ahlu Musa wa ahlu Harun tahmiluhu al-mala'ika. Daga ƙarshe dai akwati ya zo, me zai faru shi ne za mu ji a yau. Allah Maɗaukakin Sarki sai ya ce,
a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtaliikum فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
الله يسعدك يا أخي. وبنجي مدوكين سركية فلما فصل طالوت بالجنود يا إندا ينزل يسلم da suka gaba sarki sai Allah. Ga alamu sun tabbata jagora ya samu, kuma sun cika baki a baya cewa za su yi yaƙi. To bari mu ji me zai faru, shin cika bakin nasu ya yi wuni ko ku an samu tirjiya? Yayin da Talut ya fita tare da waɗannan rundunoni da aka shirya na yaƙi, sai shi Talut yake ce musu, innallaha mubtaliikum binahari, haƙiƙa za ku fuskanci jarabawa daga wurin Allah, domin Allah zai jarrabe ku da kogi. Faman shariba min hudu, wanda ya kuskura ya sha ruwan wannan kogi ɗin, faisa min nito baya tare da wa mallam ya ta'amuhu, duka wanda bai ɗan ɗani ruwan wannan kogi ɗin ba, fa innahu minni, to wannan shi ne yake cikin tawagata, yana tare da ni da zuciya da kuma gangan jiki. Illa man ya'tarafa ghurfatan biyadihi, sai fa wanda kawai za a yi wa uzuri shi ne wanda zai ɗan kamfaci kamfata ɗaya, ya ɗan watsa a fuskarsa don ya ji sanyi, ko don ya ɗan jefa a bakinsa kaɗan kamfata ɗaya na ruwa. Fa sharibu minhu, suna zuwa suka ce, au, ai kwa ga ruwa, kawai suka kwamfaɗi ruwa. illa qalilan minhum sai an kadan daga cikin su yan tsarayi falamma jawaza hu yanda suka ketare wannan kogi din huwa wallazina amanu ma'ahu shi dalut da waɗanda suka yi imani tare da shi qalu la taqata lana al-yawm sai sauran da suka kwankwaduru wannan suka ce to yau dai bamu da wani iko bamu da katabus akan bi jaluta akan jaluta wannan katafaran soja durkeken soja da sojojinsa da ayarinsa na sojoji ba ma iya tunkara su wace nudi qala allazina yadhunnuna annahum mulaqullah wadanda suka tabbatar da cewa su za su hadu da Allah madaukakin sarki sai suka ce kam min fi'atin qalilati to banda ku ba sau nawa aka yi irin wannan karawa tsakanin rindunan yar karawa galabat fi'atan kasiratan suka yi galaba akan rindina wanda suke masu yawa bi iznillahi bisa rinjayarwan Allah madaukakin sarki wallahu ma'as sabirina hakika Allah yana tare da masu hakuri wato mu lura da wani abu anan idan mutum ya cika baki akan abu to ba lalle bane kuma ko da yayi hukurin zai yi abu yayi nasara ko yayi hukurin zai yi abu zai yi yayi nasara a baya haka ta faru kuma har gobe irin wannan abun sunan Allah ce idan ka nuna kai ka iya to sai Allah ya nuna gazawanka a bainar jama'a lokacin da annabi Musa a baya da shi da mutanensa suka yi ƙetare kogi Fir'aun ya zo shi da halaka su mutanen annabi Musa sun nuna su gwanaye ne to amma sai suka nuna cewa ai yanzu annabi Musa na so halakar da su ne annabi Musa din ya je da Allah sun gama yakin su gaya musu su kuma sai zo su shiga garin Salim Alim daga ƙarshe bayan sun ga hakan cewa rashin mutunci ne da rashin tarbiyya da rashin da'a wa annabi babban annabi sai suka dawo suka kwashi hakuri suka ce to ayi hakuri ai a shirye suke za su tunkari wannan yaƙi din kuma za su yi nasara annabi Musa ya ce musu muje shi ne suka yi ta ɗimuwa a ban ƙasa sai da suka yi shekaru 40 suna kai kawo kuma a wannan shekaru 40 din ba sa noma ba sa neman kuɗi laifi suka yi amma Allah ce da su yake shi ne wa anzalna alaihim almanna wassalwa wannan manna da salwa da aka saukar a wannan shekaru 40 din mai cin abincin gidan aljanna ku baya bukatar yin bawali ko kuma toro su ci suke yi kawai kuma ba kayan su ma baya da ci da shi sun yi laifi amma kuma sai Allah ya kyale su a haka to duk lokacin da kai kafafa kake nuna cewa ko za ka iya ko kuma da da farko abin za ka iya yi asali sai ka nuna ba za ka iya ba to ko da ka dawo za ka yi kuma sai Allah ya nuna maka gazawarka saboda ka nuna kamar kai ne in babu kai abu ba zai yi ba a duk lokacin da mutum yake dauka cewa shi ne wani abu in babu shi abu ba zai yi ba to sai Allah ya nuna masa gazawarsa ya nuna masa cewa shi din ba kowa ba ne ko ba komen kowa ba ne yana nan dai a matsayin ordinary human being ba ka isa ka canja wani abu ba sai abinda Allah maɗaukakin sarki ya so ya canja shi a lokacin da ya ga dama to yanzu shugabansu a matsayinsa na wanda annabi ya naɗa a matsayin commander ya fita da su sun kama hanya a hanyar su tafiya sai Allah ya jarrabe su wanda ita jarrabawa Allah maɗaukakin sarki yana da iko ya jarrabe mu da duk abubuwan da ya ga dama a lokacin da kuma ya ga dama zai iya jarraba mu da yunwa a matsayin jarrabawa zai iya jarraba mu da yawan ruwan sama kaman dai na shekarar da ta gabata ruwan saman ya yi ta saukowa ya yi ta sassaukowa alhali muna neman ruwan kuma sai ruwan kuma ya zama mana fitina Allah maɗaukakin sarki babu yadda ba ya yi to su yanzu wannan rinjina ta dalut kafin su tafiya matsayinsa na shugaba sai musu abin da ake ce masa orientation to za mu tafi yaƙi ya ce amma ni an sanar da ni annabin ya gaya masa inna allaha mubtaliyakum binahari to kaga wannan jarrabawa ce mai saukin ci da sun gani Allah zai jarrabe ku da ruwa kuma a tafiyan da suka yi din an ce an yi wani matsanancin zafin rana ko mun san ariyan da suke da yankin kasan Palestine ne sun fito daga birnin Kudus ne za su je su yaƙi Jaluta wanda shi kuma ya zo zai yaƙi a Masjid al-Aqsa yana so ya kwace wuri to su je su tare shi su tunkare shi su fatattake shi to amma in sun zo nan wajen yammacin kogin Jordan a wannan gefen akwai wani ruwa a ta gefen gurin ne ruwan zai kasance kafin su sallata su hade da wancan mayaki arni su yi galaba a kansa inda sun yi hamu to amma kawai daga ganin ruwa din sai suka kama shan ruwa alhali annabin ya gaya musu duk wanda ya sha ruwan nan to ba zai kasance tare da ni ba a zuciya da kuma gangan jiki zai zama kawai gangan jikin ne a wurin amma fa mentally absent duk abin da ake yi na dabarun yaƙi da sauransu shi ba zai iya fikira ba ya kawo yadda za a yi nasa saboda ya riga da ya biyo shedan shedan ya yi gare shi ayyuka suna ganin ruwa suka ce to gashi mun sha zafin rana gashi mun yi tafiya mai nisa daga birnin Kudus to ta yaya za a yi muna kallon ruwa kuma a ce ba za mu sha ba shi kansa wannan abin so yake halakar da ba kamar dai yadda waɗancan suka gaya wa annabi Musa izhab anta wa rabbika faqatila tare da cewa fa suna kallon ka halakar da Fir'auna akan idanunsu dan dama abin da ya faru bayan sun fito daga Egypt sun tankari yankin al'asus sun tsallaka sun tankari bakin kogin Nilu suna tafiya sai suka waiga bayan su suka ga Fir'auna da ayyansa sun hayo maka makar ababen hawa dama cewa yau kan ta faru ta kare zamu je mu burkushe Musa da mutanansa innahu la shirzmatun qalilun yace wasu ɗan tsageru ne ji shi wasu ɗan tsageru ne suka hana mana sakewa za mu yi maganin su to waɗannan mutane na annabi Musa sun gano Fir'auna suka ce fato fa qala ashabu Musa inna lamudrakuna ka to mun karanta mu ta kare annabi Musa ya ce kalla inna ma iya rabbi sayahdini ku dakata ku ji ubangiji na yana tare da ni ba zai bari a cutar da mu ba zai shirye da mu da za a yi wasu gemu waɗannan matsiyatan matsiyaci Fir'auna da ƴan barandansa to yanzu gashi sun zo bakin kogi Allah ya ce masa ɗauki sandanka ka daki teku zai tsage gida goma sha biyu ta yadda kowace gida daga cikin gidan ƴan bani Isra'ila gida da ƴaƴan annabi Yaqub daga kan babban ɗan har zuwa kan ƙaramin ɗan Binyamin kowa zuriyan ƴaƴan kowanne za su bi ta cikin nan su fita su da suke masu guduwa wa matsiyaci Fir'auna da tawagansa suna ƙetarawa sai Allah ya wahayi wa Musa ya ce to ku tsaya ku yi kallo abinda Bature yake ce let's have a look ku tsaya ku yi kallo kawai ku biyo idanunku abinci sun fa ƙetara kuma waɗannan da suke biyo su kashe su za su yi amma sun ƙetara don a nuna musu iyawa da ƙarfin ikon Allah sai aka ce ku tsaya kuma ku yi kallon abin da zai faru ai ku sai suka tsaya a tsallakin kogi suna jira su ga me zai faru din saboda ba sa shakka game da abin da annabi Musa yake faɗa musu amma dan ka gane sun iya isgilanci bayan Fir'auna ya shigo na farko da suka shiga ayarin Fir'auna ba su haura gaba ba na ƙarshen su Fir'auna kuma sun shiga cikin ruwan sai Allah ya ce ruwan ya hari sai ruwa ya narke dama tsayawa ya fanfalaka fakala kulli firqin kadaudil azim ya tsatsage sai kowanne tsayi tsakanin ruwa da ruwa tsakanin hanya da ruwa ma'ana ruwa da ruwa da hanya a tsakiya kowanne ruwa sai ya san da ya kamar daskarar yankan tsara kamar gilas kuma sai aka yi musu wani irin tsari tunda glass ne ka shiga nan kana tafiya saboda ka samu nutsuwa sai kuma kana kallon waɗannan a tana saboda glass ne shi ma wannan yana kallon waɗancan shi ma na can yana kallon ku kowa yana kallon junansa haka suka ƙetara saboda tsakaninsu kamar glass ne bai to yanzu da Fir'auna ya shiga sun ga na farko sun gama shiga ayarin Fir'auna na baya da suke baya ayarin Fir'auna duk sun gama shiga na farko ba su fita ba sai Allah ya ce wannan daskarar yankan karami kamar glass ɗin ta haɗe annabi ba Fir'auna ya halaka suna kallo da idanunsu aka yi wannan abu amma da annabi Musa bayan an yi wannan ya ce to Allah ya ce ba za mu koma birnin Kudus ba amma za mu tafi wani gari da ake kira Ariha mu je mu yaƙi mutanen garin to annan ne suka yi masa wannan gisi tare da cewa fa duk a baya ga abin da suka gani to yanzu shi wannan annabi ya fa gaya musu cewa Allah madaukakin sarki zai jarrabe ku da ruwa amma ina muku kashe ni kada mutum ya kuskure ya sha ruwan kamar yadda waɗancan suka faɗa wa annabi Musa daga baya suka ce kai mu ba za mu je wannan garin ba dan mutanen garin zabga-zabga ne mutum ɗaya ya kai tsawon irin mutanen guda uku ta yaya za mu tankari irin waɗannan mutanen da yake kuma a ce wai za mu yi nasara kawai da so kake ka halakar da mu to shi ma wannan da ya ce musu Allah zai jarrabe ku da ruwa kar ku sha duk wanda ya sha baya tare da ni amma in mutum kan fata ya hakan nan makowa ɗaya da zai ɗibo a tafin hannunsa ma kafin ya kai bakin daga wuya zuzzubi kada tafiya in ka dan sa hannunka a cikin kogi ka kan fato ka dan watsa bakin ka dan ka dan ji sanyi a makoshinka yace to nan baka da laifin komai da sun gane da sai su yi hakuri tunda tun kafin aje ya gaya musu za a haɗu da wannan jarabawa ga zafin rana ga wurin babu ruwa a kusa ga kuma an haɗu da kogi kuma an ce kar kowa ya sha da masu hankali ne sai ba za su sha ba to amma ina ɗan bani isra'ila suna da isgilanci sai suka ce kawai suka ke halakar da mu da za mu je yaƙi wa mu sha ruwa ba ina za mu samu karsashi kawai wasu tsagewu suka dinga kwamfada ruwa mutanen kirki ƴan kaɗan wanda malaman tarihi suka ce ƴan kaɗan ɗin da ba su sha ruwan ba su ne kwatankwacin adadin sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da suka yi yaƙin bada shi ne mutum nawa 360 ko 300 310 shine mafi ingancin mafi sahihanci su 313 to shi ma wancan dalut da annabin sa ya zaba musu a matsayin komanda wanda suka rage da shi ba su kwamfadi ruwan ba kamar yadda ya bada umarni su 313 su kwacan jaluta bataliya ne guda bataliyoyi kai ayari ya dauko kawai ya taho ne za a yi wa birnin Kudus kwaf ɗaya a gama da shi to bayan sun sha ruwan nan suna falon ma jawaza bayan sun ƙetara huwa wallazina amanu ma'ahu da shi da wanda suka yi imani suka biye wa umarnin da ya bayar su sauran sai suka ce na ɗa ƙatala na su waɗanda suka sha ruwan sai kai wannan yaƙi ba sai an suna shan ruwa sai jikinsu ya yi nauyi sai kasala ta kama su to daga nan kuma sai yaƙi ba zai yi ba kenan amma dai su masu imanin suka ce to ai mun riga da mun sani sunan Allah ce yakan taimaki bayansa kai ko kai kaɗai ne sai Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka in yaqul in yansurkumullahu fala ghaliba lakum idan Allah maɗaukakin sarki ya ba ku nasara idan Allah ne mai taimakonka wallahi babu mahalukin da ya isa nasara a kanka ba wanda ya isa rinjaye a kanka babban misali shine annabi Ibrahim Khalilur Rahman lokacin da ƙasar Babila suka kyamace shi Namrud a matsayinsa na kafiri mai da'awan shi Allah ne a wannan lokacin yasa aka rura wuta daga ƙona annabi Ibrahim amma me ya faru Allah madaukakin sarki sai ya kare shi daga makircinsu da kaidansu fa aradu bihi kaidan waja'alna humul asfalina sai muka sanya su ne ƙasƙantattu wulaƙantattu annabi Ibrahim bai wulaƙanta ya ƙasƙanta ba kamar yadda suka yi tunanin yi masa a babbake shi har riquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ku kashe shi ku babbake shi ku kone shi dan ya zama izina wa ɗan baya ku taimaki allolin ku kaga wawaye kai ka ce wancan Allah ne kana bauta masa shi yake baka komai kuma ya za a yi ka taimake shi wannan sai rashin lissafi to yanzu waɗannan mutane sun sha ruwa sun saba wa annabinsu tunda sun saba wa annabi kuma babu yadda za a yi su iya yin abin da ya kamata kamar yadda annabin ya faɗa to mutum da ba zai yi ba yaƙi ko ba za a fasa ba an yi gwamza yaƙi a gaba sai Allah maɗaukakin sarki ya ce
ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة آتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين
da za ku mulla maka da ubangiji maɗaukakin sarki ya ce a walamma barzu li jaluta wa junudihi yayin da suka yi mubaraza fito na fito suka gwabza qalu rabbana afrig alaina sabra sai suka ce ya ubangiji muna roƙonka ka ƙarfafe mu ta hanyar faranta mana zunzurutun hakuri da juriya wa tabbit aqdamana kuma ka tabbatar da daga mu kada mu gudu a wannan yaki mu kunyata wannan shugaba namu Allah ka barnantar da mu duka abin da wawayen cikin mu suka yi kata nan saba umurnin shugaba. Suna addu'a ana yaki. Wa sabbita qadamana wansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. Ka taimake mu kan waɗannan mutane butulu kafirai wanda suka zo da nufin yakan birnin Qudus, Masjidu Aqsa da kuma mutanen cikin sa. Fahazamuhum bi iznillah. Ai kwanan take Allah madaukakin sarki ran jayar da su akan ka makiya Allah. Wa qatala Dawud Jalut. Kafin ka ce meye wannan shugaban askara wanda aka taho don a yaƙi birnin Qudus, sai ga shi wani daga cikin dakari a cikin dakarun wannan shugaba Daluta, ana kiransa Dawud. Dawud sai ga shi ya kashe shugaban askarawan makiya. Wa atahu Allahu al-mulka wal hikma. Daga nan sai Allah madaukakin sarki baiwa Dawud din al-mulk, mulki wal hikma da zunzurutun ilimi. Al-hikmatu yani annubuwa. Sai ga shi Dawud ya zama annabin Allah. Wa 'allamahu mimma yasha. Kuma Allah madaukakin sarki sai hore masa ilimi na abinda Allah madaukakin sarki yake so ya baiwa wannan bawa nasa Dawud. Walaula dafa'u Allahi nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard. In banda ka cire Allah madaukakin sarki yana amfani da wasu mutane ba domin magance halin banza da wasu mutane suke aikatawa, lafasadatil ard, da ƙasa ta rikice da abubuwa sun lalace. Walakinna Allaha zu fadlin 'alal 'alamin. Sai dai Allah madaukakin sarki ma'abocin rahama ne da jin ƙai da kuma albarka ga bayinsa da ke rayuwa a duniya. Tilka ayatul lahi natluha alayka bil haqq. Irin wannan bayanai na daga cikin ayoyin Allah da muke karanta maka su da gaskiya, labarin ruka ne na gaib. Wa innaka laminal mursalin. Kuma lalle kai kana cikin manzannin Allah. Yanzu dai mun ji an yi yaƙi kuma an yi galaba akan babban soja da yake da barazana, wanda shi yana kallon babu wani abin da yake dakatar da shi. Ya taho gaba gadi babu da yake dakatar da shi, saboda ya rena tasirin sojojin Isra'ila, ma'ana bani Isra'ila wanda suke musulmi a wannan lokaci. Baya ganin cewa za su iya tinkararsa saboda ƙananan kayan fada da suke da shi da ƙarancin gogewarsa. Shi kuma yana kallon badakare ne, kuma yana da ayarin sojojin da sun kai sun kawo sun tumbatsa a fagen gogewa da salon iya fada da kuma tarin makamai, da ma adadinsu ya ninninka adadin sojojin musulmi da suke birnin Qudus a wancan lokaci. Don haka ya yi tunanin zai iya yin galaba a kansu. To amma Allah shi ne Allah. Allah shi ne mai iko a kan abin da ya ga daman canjawa abin fuska. Yanzu wannan bawan Allah mai tunanin zai yi galaba a kan bayin Allah, sai ga shi ya gagare. Akwai kisa da ake kawowa na wani wanda aka ɗaure zaki. Don ka gane idan Allah maɗaukakin sarki ya taimake ka, babu wani mahaluƙin da yake canja wannan taimakon Allah zuwa ga rashin nasara. An ɗaure zaki sai da zakin ya kwana uku ba a bashi abinci ba. Daga cikin magabata na ƙwarai, an kama shi an ɗaure shi, sai aka ɗauko shi aka saka shi a cikin keji. Kejin da zakin yake aka ɗaure ta yadda ba zai iya guduwa ba, ko kuma ya tinkara zakin da nufin zai kare kansa. Sai aka buɗe ƙofar da ɗakin da zakin yake. Zakin ya fito sai ya tinkaro kan wannan babin Allah yana zaune. Ya tinkaro shi tinkin tinkin. Su ko suna waje matsiyatan suna kallo, kamar dai irin yadda aka yi wa Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. An hura wuta an yi tanadi kuma na ɗan kallo, kamar dai yadda aka yi wa ashabul ukhdud. Ana kallon yadda zaki zai ɗaiɗaya da shi ya kacancana shi. Kwana uku zaki babu abinci. Ga kuma an sa masa mutum, mai wacin zaki ga kuma mutum, kuma ba kowa a cikin gurin sai wannan mutum, babu wata abinci da aka kawo masa. Zaki ya tinkaro ya tinkaro, sai da ya zo yadda wannan bawan Allah da aka ɗaure yake zaune. Ya buɗe baki gunji ya razana shi ga mai matsala. Sai ya saka fikansa ya datsa hannun mutumin da hannun yana da wuri. Jini ya fito ya tsotsa ya tsotsa ya lasa ya lasa, sai ya juya ya koma ɗakinsa. Su abin ya ba su tsoro ya ba su mamaki, su na waje ma suna tsoron abin da zai faru, wani ma baya so ya gani. Da suka ga zakin ya zo ya wannan gunjin, sai mutane suka ɗan tarwatsi haka, kamar dai jiya mana tsohuwar kasuwa. Jiya da dare. wani layin ya sauka sai wani daga cikin ma'aikatan nema ya shiga zai gyara kuma a cikin su akwai wanda mun sani ba na son faɗa sunansa shi ba ruwansa da cewa da wuta ko ba wuta zai shiga ya gyara su zai shiga yana wannan kokarin kawai sai wata waya ta haɗu daga sama da ta yi wani diri ta farfatsu farfatsun wuta har wani gurgu ina ga kamar zai tashi ku abin mamaki shi ne da ni da wasu kuma muna tsaye babu wanda ya motsa a cikin amma duk wanda yake gurin ya gudu har wanda suke cikin shagon gabar din nan wasu sun fito a guje ko ina za su je rai'o shi ne nake ce musu to ai idan abin tsoro ya faru ta mata ya ka tsaya ka nutsu ka ga ta in ha abin yake to ta nan ne za ka iya neman yadda za ka yi escape amma ka ruga a guje za ka iya yin kansa ma baka sani ba su wanda suka gudu suna yin nan kuma daidai wurin teburin shayin guda da wutar ta haka sai da take can ko masu gudun can din sai ka gan ta yanko sai ta rako a kansu akwai rashin tunani wani lokacin yana da kyau muke rage tsoro saboda tsoro din yakan taimaka tsoronka shine karfin makinka matukan ka tsorata to wanda yake gaba da kai kuma ya samu nasara kai ko dabba din ne in ta ga ka tsorata ko kare ni yanzu kare ni haushe ga ka tsorata to ai shikenan kuma ya same ka amma da ya haushin sai ga ka cinje to sai ga yana yin baya-baya da kai zai ce wannan bai san abin da ka taka ba shi kansa dabba zai tsorata da kai to yanzu wannan dabba a matsayinsa na kwana uku da yunwa kuma ya zo ya kama hannun mutum ya gatsa kuma ya lallasa ya shasha a gudan jinin da ya dafe su kuma daman gatsawan da ya ba gatsawa wani ne masa illa ya dan ciza ne sai wani tunani ya zo masa ikon Allah ya lallasa dan abin da ya tsatsafo na jini sai ya juya ya koma dakinsa shi ne bayan sun bude shi suka ce wai kai kan wani irin mutum ne zaki ya yi kanka ya yi gunjin ya yi gurnaninsa irin na zaki duk wanda suke wajen sarrasa wasu ma sun juya a guje saboda ba sa son ganin abin da zai masa kai kuma ga kogi zo me ya faru tunanin me kake ko dai baka hayyacin ka ne sai ya ce ai shi tunanin da yake yi wai shin al'amul lus najasatun Allah yanzu wannan zaki da yazo yana goga min yawunsa yawun yana zuba wannan yawunsa na baki kamar irin da kura take yawun yazo yana lallasa mun a jikina ni ko da alwalata tunani yake shin yawun zaki kan najasa ne ko kuma najasa ba ne kare kare mun alwalata yanzu bai mana amma yanzu kai ne sai kai kashi a wannan ga irin sai ibnu mubarak da ya fita jeji su Allah ne a ransu ya fita jeji yana tafiya sai ya je zai kama ruwa da hutansa ya gama kama ruwa ya tashi kawai sai ga zaki ya yi kansa maimakon ya gudu shi ma sai ya kan zaki Abdullahi ibn Mubarak zakin ya yi kansa da ya dunkula hannu ya masa naushi ɗaya sai ga zakin ya faɗi gawa ya tabara naushi ɗaya masa ya kashe shi saboda ikon Allah da kuma zunzurutun sun sa Allah a ransu in ka sa Allah a ranka to Allah ɗin yana tare da kai inna Allahu ma'a allazina taqaw wa allazina hum muhsinuna Allah yana tare da bayansa masu taqawa kuma wanda suke masu kyautatawa annabi Dawuda daga nan ya zama annabin Allah bayan wannan yaki ne kuma Allah madaukakin sarki ya karantar da shi ya ilmantar da shi abubuwa masu tarin yawa shi annabi ne ko mai mulki shi yasa sai ɗansa ma ya gaje shi a wannan tsari ne annabi ko mai mulki annabi Sulaiman da Dawuda kuma da shi da baban nasa Dawuda alaihi wassalatu wassalam tarin ilimi da Allah madaukakin sarki ya ba su Allah kadai ya san irin zurfin tanadi da ya musu da zurfin ilimi shi yasa su da kansu suke cewa ulimna ya ayyuhan nasu ku ulimna man dika tayyir an karantar da mu ilimin gane yaran tsuntsaye tsuntsu zai magana kuma su gane ba tsuntsu ba hatta turuwa da kiyashi sun yi magana su annabi Dawud da Sulaiman suna fahimtar me ake nufi da aka tashi bai wa Sulaiman mulki sai ya zama ya ninninka irin na baban nasa annabi Dawud shi ya mulki mutane ne kawai amma Sulaiman da yazo sai ya mallaki mutane da aljanna ba iya mutun da aljanna har iska mai karkada ganye Allah ya wasakharna li Sulaiman ar-riha mun yassa yau annabi Sulaiman control na iska mai karkada ganye ko wani abu Allah madaukakin sarki ya ba shi yasa nan Allah ya ce annabahu mimma yasha Allah ya ilmantar da shi abin da ya ga dama na ilimi ta yadda hatta jima'at idan suna yin tasbihi annabi Dawud yana jin su wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna ma'ahu wa dayya annabi Dawud yana jin maganganu na abubuwa da dama itace ne duwatsu ne da sauransu saboda tarin ilimi da Allah ya bashi da kuma yana daga cikin ƴan tsararin nan kan mimfi da suka ce kan mimfi atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu ma'as sabirin dan haka idan mun yi hakuri za mu yi nasara a rayuwa kuma za mu magance damuwoyi da dama da muke kallon kaman ba za mu iya magance su ba muna addu'a Allah da dukkan sarki ya dafa mana addu'ar da muke yi azurta mu da ƙarfin ikhlasi ya zama addu'ar da muke muna yi domin neman yardarsa Allah madaukakin sarki sai ya ce tilka ayatullah na waɗannan ayoyin Allah ne wato waɗannan ayoyi ne na Allah madaukakin sarki na tiluha alayka bil haqq muke karanto maka su da gaskiya wato darussa da ke kumshi a cikin irin waɗannan bayanai inji Allah madaukakin sarki muna karanto maka su domin ka bayyana wa mutane su gane cewa an yi abin shekaru aro-aro babu kai amma inda za a tambayi masana littafin da kai baka yi tarayya da su ba sannan kuma kai an sani a tarihin rayuwanka baka taɓa yin rubutu ba sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin rubutu ba tun da yake a rayuwarsa rubutu da aka rawaito ya kawai sokewa ne lokacin da aka zo yarjejeniyar Hudaybiya ta yadda arna Aliyu shi ne mai rubutawa ya rubuta haza ma salaha kaza kaza Muhammadin rasulullah sai shi shugaban tawagan arna ya ce bai yadda ba ya to da mun yadda cewa Muhammadu manzon Allah ne dan me zamu yake shi yace sai a goge wannan rasulullahi Aliyu ko yace da hannuna ba zan goge ba kuma tai ka goge yace ba zai goge ba manzon Allah sai ya ji ana hayya yace me yake faruwa sai yace cewa yin goge rasulullahi yace ni ko ba zan goge ba manzon Allah sai ya dauki alƙalamin da Aliyu yake rubutu yace Aliyu nuna min ina ne ka rubuta rasulullahi saboda manzon Allah in kalma ka rubuta ba zai baya recognizing kalma sallallahu alaihi wasallam shi wannan kuma mu'jiza ce ta sa baya recognizing kalma da kalma a rubuta wai ya gane wannan ko sunansa ka rubuta ba zai iya karga shi kuma a fili ina ne ka rubuta rasulullahi sai nuna masa daga nan ne zuwa nan to nan kan kaga zai gane daga nan zuwa nan ai lamba ne kawai sai ya saka alƙalmin ya goge ya ce wa kafirin ya yi maka ya ce ya yi ta to shi ke kuma sai mu ai babu abin da zai faru ƙarshe wannan sulhu ya zama wa manzon Allah da sahabbansa kuma ƙwarin gwiwa da ƙarfi da kuma yin nasara akan su ayani da askarawan kafirai din daga baya manzon Allah da ya yi hakuri ya kuma haƙurƙurtar da sahabbansa masu ganin cewa dan me manzon Allah zai biye musu wa tsare-tsaren yarjejeniyar da kusan sun bai wa kansu ne nasarori cewa mai idan mutum daga cikin mabiyan manzon Allah ya koma cikinsu kar ya dawo amma fa idan nasu ne ya biyo manzon Allah ya ce ya musulunta zai bai ɗauke shi mai da shi kaga wannan duk iskanci ne da izginanci da kuma nuna cewa wai hudun ba ku isa ba amma manzon Allah bai yi hakuri da wannan ƙarshe kuma nasara din ta biyo baya to waɗannan alamomi ne da muke karantar da kai don ka gaya musu ta yadda inda za su bincika sun san gogewanka ta ɓangaren rubutu da karatu ba ka da wannan gogewa sallallahu alaihi wasallam wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminik idan lartaba lmubtiluna tun a baya can da kai baka da tarihin rubutu da karatu inda a ce ku sun san cewa manzon Allah a baya can ma mai rubutu da karatu ne da za su ce ai dama ɗabi'atan ya saba mutum ne mai yawan rubutu saboda haka ya ja kofa wasu abubuwa da na tatsuniyoyin mutanen farko ya zama ɗauko yake kawa to sai ya zama na manzon Allah daga cikin mu'jizarsa shine bai iya haɗa kalma da kalma ya karanta ba bai kuma iya ɗaukar alƙalami ya rubuta kalma da kalma ya haɗa ya zama mai ma'ana ba har yanzu shi yasa Allah ya kira shi nabiyyul ummi in an ce ummi shine wanda bai iya rubutu da karatu ba huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine turo ummiyai manzo daga cikinsu allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi annabi ummi haka Allah ya kira shi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ne kuma ummi bai iya rubutu ba bai iya karatu ba sallallahu alaihi wasallam a wurin manzon Allah an fada masa haka yabo ne da kirari amma kan dubin mutane irin na zamanin mu da mutum da yaje yayi karatu kace masa ummi to kace zarafin sa kaman da turanci ne kace illiterate kaga mutum wanda ya je koyo rubutu da karatu ta biya ya naziri ya yi primary ya je har jami'a kuma ka ce masa illiterate a za ku yi fara ko a iya primary ya tsaya ba a lissafa su a ciki ana da ya ce musu semi mene ne ba su ba ne masu yaƙi da jahilci su ake ce musu semi illiterate su ba illiterate ba ne kai tsaye su kuma su shiga cikin literal ba saboda yaki da jalibi suka nan iya karanta kalma a jumbure yawa za su karanta ta koda ne baka fahimta ba amma ka daure ka saurare su zaka iya gane da suke nufi a karatun da suke wannan ana kiran su semi literate to ko semi literate aka ce baka an ji maka mutunci to amma manzon Allah shi abun sa ummi din ya gode da kirari abun sa saboda bai taba rubutu da karatu ba da kuma ya taba za su yi amfani da wannan daman sai su jefa shakku a cikin zakatan masu yin imani da da'awar da Allah bai so da ita amma sai Allah ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam littafin da ya gagare su baki daya ba za su iya yin irin sa ba ko da kuwa ashar suwarin ne kai ƙarshe ma Allah ya ce fa'atu bi surati dan ashar din zai gagare su ya ce fa'atu bi ashar suwarin mubtarayatin wada umani salatu min dunillahi ku je ku kawo surori guda goma irin qur'ani da annabi ya zo da shi in kun isa ku kira duk wanda zai dafa muku daga aljanu da mutane ku kawo surori guda goma wannan ya zama ba za su iya ba sai Allah ya ce fa'atu bi surati min mithli ku zo da sura koda guda ɗaya ne sura ɗaya mai ayoyi uku kamar inna ɗaya na kan da irin suwal asr a kawo su magani in kun isa ba za su iya ba sai Allah ya ce to bari ku ji illan taf'alu walan taf'alu idan ba ku iya ba a yanzu to daga nan kuma har gaban abada ba za ku iya aikata ba fattaqun nara lati waquduha an-nas wal hijara uiddat lil kafirin ku tsoron wuta da Allah madaukakin sarki ya sanya makamashin ta mutum ne da aljan da Allah ya talkalanta domin mutane mutulu da suka butulce wa Allah madaukakin sarki ba sa yin imani da abin da Allah madaukakin sarki ya zo da shi kuma nan daga nan ya gabata jabirkin karatu sai Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd muna fata abin da muka faɗa ya zama daidai Allah madaukakin sarki ya sa duka mai tarayya a cikin lada abin da muka kuskure kuma da roƙon Allah gafara da addu'a mai cire fahimtar kurakuran a cikin zakatan akwai tambaya ko ƙarin bayani na to bismillah
Yeah.